الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المؤمنين بإنزال كتابه وبإرسال رسوله ومن على السنة برجال الذين يزبون عليها ويدافعون عنها على كرر الأصول والأزمان وعلى تكرر الليالي والأيام القائل وقوله الحق: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم. إلهي فمنك الفضل والنيل والقرى، لك الجود والفضل الأميم على الورى، وعندك إحسان وعفو لمن أخطأ، وما لي إلا أفو بابك سيدي، فإن تهدني لخير أصبحت موتدي، قصدتك لا تحقر بفضلك مقصدي، فهب لي أمانا من عذابك في غدي إذا جاء فيه الطفل لأمته شمتا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 28 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 yayin da daidai da 31 ga watan 7 shekara 2019 a wannan masallaci na Abubakar Siddiqu, inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami al-Imam An-Nawawi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, wato littafin sana 40 hadith. Mun tsaya wannan shine darasi na 50 daidai, za mu tashi kuma al-hadith al-khamis wal-20 hadisi na 25. Kamar yadda aka sani, mukan bi matakai guda uku. Mataki na farko, mai tarjama sahabi da ya ruwaito hadisin. Mataki na biyu, bayan mun fassara hadisi, sannan mu faɗa abinda hadisi ya ƙunsa na ma'ana, sannan mu zo mu faɗi mai aka samu na fa'ida a wannan hadisi. Al-Imam Abu Dharr al-Ghifari, mun riga mun yi tarjamarsa a darasin da ya gabata a baya, da haka wannan hadisi da ya sake ruwaituwa bai buƙatar sai mun sake yin tarjamarsa. An Abi Dharr radiyallahu anhu aidan, daga Al-Imam Abu Dharr, Allah ya ƙara masa yadda, saboda hadisin da ya gabata a baya shi ruwaito shi, yace: anna unasan, wasu mutane, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga cikin sahabban annabi. Wa'annan unasan din ana nufin talakawa ne. Qalu, suka zo suka ce lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya rasulullahi, suka ce ya manzon Allah, zahaba ahlud dusuri, ma'abuta wadata sun tafi, bil ujuri, da talin lada mai yawa, yusalluna, suna yin sallah, kama nusalli, kama yadda muke, wa yasumuna, suna yin azumi, kama nasumu, kama yadda muke, wa yatasaddaquna, suna yin sadaka, bi fuduli amwalihim, da raguwar dukiyarsu. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu: awalaysa qad ja'ala Allahu ashi, Allah bai sanya ba lakum, gare ku, ma tasaddaquna bihi, abinda za ku yi sadaka da shi. Sai ya ce musu: inna bi kulli tasbihin sadaqa, kowane tasbihi idan mutum ya yana matsayin sadaka ne, wa kulli takbiratin, huwa takabbara, idan mutum ya ce Allahu akbar, sadaka ne, wa kulli tahmidatin, wa kulli tahmidatin, kowane alhamdulillah idan mutum ya ce sadaqatun, sadaqa ne, wa kulli tahlilatin, mutum ya ce la ilaha illallah, sadaqa, sadaqa ne, wa amrun bil ma'ruf, sadaqatun, yun umarni, da abu mai kyau, bisa ga sharadin sa, sadaqa ne, wa nahyun anil munkar, hana abin da yake munkari ne, shi ma sadaqa ne. Sannan annabi ya ce: fi bud'i ahadikum, a cikin kwanciyar da ɗayanku zai yi da matar shi, sadaqatun, sadaqa ne. Qalu, sai sahabbai suka ce: ya rasulullahi, ya manzon Allah, a ya'ati ahaduna shahawatahu, yanzu ɗayan ma zai iya zuwa ma sha'awarsa wato ya ji wa matarsa ya sadu da ita wa ya kuru lahu fiha ajran kuma a cikin saduwar da mata mutum ya zama yana da lada kala sai annabi yake cewa ara'aytum ku bada labari ba ku gani ma law wada'aha fi harami da mutum zai je ya dauki farjin sai saka ta hanyar zina akana alaihi fiha wuzrun yana da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar sabai sun ce eh haka ne yana da laifi sai annabi ya ce to fa kadhalika idza wada'aha fil halali haka idan mutum ya saka gabansa inda Allah ya halatta masa ya sa kana lahu ajrun to yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka yi raddi ga mazhabar zahiriya cewa na kin yadda da kiyasi da haka muna da masajid guda hudu a addini qur'ani da sunna da ijma'i sai kuma abinda malamai suke ce masa al-qiyasul jali kiyasi mabayyane su kuma zahiriya sun yadda da qur'ani da sunna da ijma'i ba su yadda da kiyasi ba to wannan hadisi da muka karanta yanzu wannan shine fassarar sa karin bayani kuma dangane da wannan hadisi ya tabbata a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi 50 hadisin min Jawami'il Kalim na Zainuddin bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan as-Salami al-Baghdadi thumma ad-Dimashqi al-Hanbali wanda ya rasu hijira 795 da ya kawo wannan hadisi sai yake ta wa fi hadha al-hadisi a cikin wannan hadisin da muka karanta yanzu dalilun akwai dalilin cewa ala anna sahabata radiyallahu anhu akan sahabban annabi Allah ya kara musu yadda li shiddati harsihim saboda tsananin kwadayin da suke da shi alal a'malis saliha akan aiki mai kyau wa quwwati ragabatihim da kuma ƙarfin kwadayin da suke da shi fil khair a wajen alheri kanu sun kasance su sahabbai kenan yahzununa suna bakin ciki ala ma yata'azzaru alaihim fi'luhu min alkhair abinda da yayi wahala ba sa iya aikata shi in dai za a samu lada to bakin ciki suke wannan abin ya kubuce musu mimma yaqdiru alaihi ghayruhum abinda wani ke iya aikatawa ya samu lada na alheri raguwan sahabbai in ya zamanto su wannan abun ba sa iya idan su samu wannan ladan wannan abun bata musu da yake fa kana alfuqara'u sai ya zamanto talakawa yahzuruna ala fawati sadaqati suna bakin ciki akan sadaka ta kubuce musu bil amwal allati yaqdiru alaiha al-aghniya'u saboda dama da masu kuɗi suke da ita su masu da ita wa yahzuruna at-takhallufu suna yin bakin ciki akan jinkiri ana da khuruji fil jihadi wajen fita akan abin da ya shafi jihadi li'adami al-qudrati saboda rashin iko ala alatihi akan kayan da mutum zai je jihadin wa qad akhbara Allah anhum bidhalika fi kitabihi kuma Allah ta'ala da kanshi ya bada labari a cikin alqur'ani a cikin surat at-tauba yace laysa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-madha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajan idza nasahu lillahi wa rasulihi yace ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu 'alimun hakim sai yace wala 'ala alladhina hakanan wa'annan da idza ma atauka idan suka zo wajen ka litahamilahum dan ka dauki abin da za su tafi jihadi ka ba su na guzuri ulta kai annabi idan ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alaihi wala ban samu abin da zan ba ku ba ku guzuri ku tafi wajen jihadi Allah sai yace tawallau haka zaka ga sahabbai sun juya baya sun bar wajen annabi wa ayunuhum tafidu min ad-daym hadaran alla yajidu ma yunfiqun idan suna zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su samu abin da za su yi infaki ba wannan fa saboda ba su da shi ne an ci a kawo sai ga mutum saboda damuwa da dan uwansa yayi aikin alheri shi ba shi da abin da zai sai zai fashe da kuka a gaban annabi mu kuma yanzu sai ga kowa gashi nan da dama ana ciwa mutane a fito kowa ya riƙe har sai da Allah ya ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabakal gashi nan ana samun maruwa taruwacin ana ma yan uwa da dangi da abokan arziki har aka dawo Allah da Annabi ma ruwa ake musu to wannan shine halin sahabbai yadda sahabban Annabi suke a ce mutum yana bakin ciki idan dan uwansa ya aikin alheri bakin cikin da yana iya kuka ma saboda shi bai samu abin da zai bayar ba kaga wannan yake nuna maka cewa matakin da sahabbai suka kai sannan sai ya ce wa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi annal fuqara talakawa gabatu ahlud dusuri sun yi kwadayin su samu mataki na masu wadata wad dusur hiya al amwal idan an ci ad dusur ita ce dukiya mimma ya'sul lahum min ajri sadaqati bi amwalihim irin abinda masu kudin suka samu na dukiyarsu da suke dauka ta bayani sai ya ce fadallahum annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ba za su yi wannan ba sai annabi ya nuna musu ala sadaqatin yaqdiruna alaiha kan sadakar da su kuma suke iya yin abinda za su yi dan haka zamu ga cewa ya tabbata wannan hadisi da ya kawo yace rawahu muslim al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin littafin sa babu zikiri ba'da salati babun da ke magana yin zikiri bayan sallah sannan ya sake kawo hadisin babu du'a ba'da salati babun da ke magana yin addu'a bayan sallah sannan al-imam muslim da shi malam an-nawawi ya dauko hadisin nan ya kawo shi babu sihi babu zikiri babun da ke magana cewa mustahabbi ne yin zikiri ba'da salati bayan an gama sallah kamar sallar magriba sallar isha'i sallar asuba sallar azhar sallar al-asr wa bayani sifatihi da bayanin sifar zikirin ya kawo an abi salih an abi hurairata wa hadha hadith qutaybata shi wa anna fuqara al-muhajirina kun ga nan kawai an ce anna unasan min ashabi rasulillah da aka sai fassara unasan din anan wajen talakawa muhajiruna أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزو جن النبي فقالوا سكت يمس ذهب أهل الدثور بالدرجات وانغنن بالأجور ننكم ما أبو تاكو لسن تفد درجوجي با درجة با درجات سن تفد بالدرجات الأولى درجوجي ما دوك كاما والنعيم المقيم لكم النعيمة والتتكي مدوميا فقال سيمن ذن الله صلى الله عليه وسلم يشي وما ذاك وانن وتئرن درجة سيما سكوئي سكة فتا مدو وتتكي قولوا لوا قالوا سيسكة يصلون كما نصلي سودا ما سكوئنن لي سنة صلى كما يدمكي هذا شيني مطلع تبركو سنة صلى مناي انغاني dan in an magana wa'ancan masu kudin da zamanin sabba kakan kalla masu kudin zamanin ka kai hukunci da su kaga mutum yana da kudi a ungosu kafin a samu wanda ya ce ma ya ganshi a masallaci sai an yi da gaskiya jana'iza kuma in ka ganshi a wajen jana'iza sai in abokin sa ne ko dan sa ko matar sa ya mutu in ba haka ba bai da lokaci waye sumuna kuma masu kudin nan suna azumi kamar na su mu kamar yadda muke waye tasaddaquna suna yin sadaka ولا نتصدق مبامة أبن نظام الحكا مباية السرقة ويؤتقون سنة انتعوى ولا نؤتق بامة انتعوى شيطة ودن إبادة تقولي الله سيتي فلقت حمل أقبى ميسا بداكو كسنشاء الأقبى أصلا الأقبى شيني دوسا ديك دموغو محل الدبقوات إعوى أمانا دع الله يسي وما أدراك ما الأقبى me ka san abin da ake ce masa al-aqaba sai ce faqqu raqaba ka yanta bawa au iqaanu ko ka ci yadda aminci fi yawmin zi mas gaba a wani wuni wanda yake akwai yunwa a ciki musamman munin kasar su larabawa galibi zaka samu ibada ta gangar jiki ce wani lokaci take musu wahala amma ibada ta kudi ba ta musu wahala shi yasa zaka yi mamaki idan kaga suna kashe kuɗi akan addini wallahi yadda ka san kuɗin ba ne musu ake ba mu kuma nan ibada ta gangar jiki ba ta mana wahala amma fa ibada ta kuɗi tana wahala shi yasa zaka iya ganin ga mutum da miliyoyin kuɗi yana zuwa masallacin ku ana sallah da shi amma wallahi masallacin na buƙatar generator 30,000 an rasa wanda zai yi masallacin generator to da mutane ba su saba da ibada ta kuɗi ba to shi yasa nan yake suke cewa wayu utiquna wala nu'tiqu suna iya yanta bayi da dukiyarsu mu kuma ba za mu iya ba wanda wannan yana daga cikin aikin da sayyidina Abubakar yayi tun a farkon musulunci wajen yanta wasu da aka dinga azabtar da su a matsayin bayi a ciki akwai irin su Bilal da ya yanta su har sai da Allah ya jinjina wa sayyidina Abubakar cewa allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake dauka kudin shi ya bayar dan ya samu tsarki a wajen Allah wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani mutum daga cikin mutanen duniya da yake da ni'imar da zai saka masa illa tiga wajhi rabbihil a'la sai dan neman ya ga fuskar ubangijinsa mafi daukaka gobe alkiyama kuma wala safa yarda shi yasa busairi yake cewa anfaqal mala fi ridaka wala man wato wa'aqa jamman wala ikda'u sayyidina abubakar anfaqal mala fi ridaka wala man ya siyar da dukiya wajen ya nemi yardar Allah kuma tun da yake siyar da dukiyar shi bai taba wa annabi gori ba shine anfaqal mala fi ridaka wala man wa'aqa jamman kuma ya dauki tarin turin dukiya ba wala ikda'u sannan ba a taba neman cewa addini na buƙatar wani abu ba sayyidina abubakar ya ji ya hana dukiyarsa shine anfaqal mala fi ridaka wala man wa'aqa jamman wala ikda'u to da suka zo suka faɗa haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake ce musu afala u'allimukum shay'an yanzu bana sanar da ku wani abu ba tudrikuna bihi wanda za ku riski man sabaqakum wa'annan wa'anda suka tsere muku wa tasbiquna bihi man ba'dakum sannan ku tsere wanda suke bayan ku wala yakuna ahadun babu wani mutum da zai kasance afdala mafifici minkum akan ku illa man sana'a mithla ma sana'atu sai wanda ya aikin alheri irin wanda ku kuka yi qalu bala ya rasulullahi saka ce haka ne muna so faɗa mana abinda zamu mun tsere masu kuɗin nan qala sai annabi yace musu tusabbihuna ku danga yin tasbihi yanzu dan tasbihin ma na ake yi 33 hamdala 33 kana gani da an yi sallah masallaci mutane su yi haƙuri minti biyar zuwa bakwai sai azkar din ba ta yi fit qad ya'lamu allahu alladhina yatasalluna minkum liwana tasalluli ake waƙi aki kuma na sha magana nace mun mutanen mu ahlus sunna suna zagin wasu suna ce musu yan bid'a suna zikirin bid'a to da su an gama zaka ga an jiyu ai ta kafa kaba Allah ya ji dan walidan mu da walidan walidan mu ba wanda ya sasu wannan walidan walidan mu a kawo kafa-kafa ba wanda ya sa su ta amma idan su wanda suke kuskure ne ku me yasa ba za ku za ku yi na daidai din ba bai saboda haka wancan kuskure ne wannan ma kuskure ne to shi ne yake cewa wato kabbiruna sannan ku yi kabbara sannan wata hamuduna sannan ku yi hamdala kenan za ku yi tasbihi da tahmidi da takbiri dubura kulli salatin salasan wa salasina marra ƙarshen kowace sallah 33 sai mutum ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sai da matsari qala abu salih sai abu salih yake cewa faraja afqara'ul muhajirin ila rasulillahi bayan an dauki lokaci su wa'annan talaka wanda suka kawo ƙara wajen annabi sai suka ƙara dawowa fa qalu suka ce sami'a ikhwanuna yan uwanmu sun ji suna nufin ahalul mali bima fa'alna masu kuɗin nan da suke da kuɗi sun ji irin abin da muke yi na tasbihi da tahmidi da takbiri su ma ne sun fara yi fa fa'alu mithlahu su ma suna yin irin shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u ku yi haƙuri ku tafi wannan falala ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da haka ku kiyaye ba a cewa dukkan wanda yake talaka ne ya fi kusa da Allah kuma ba a cewa duk wanda yake mai kuɗi ne yana nesa ga Allah al'ibrata kawai an ya kula da mar'u taqiyan fi dunya wallahi akwai masu kuɗin da za ku ga Allah ya musu tawfiki ga duniya sun samu amma wallahi a harkar addini gaba-gaba suke idan sallah aka kira ba ka zaga shigo masallaci suna tashi su sallar dare kai baka ilmi baka da koshishi kana tukururin matsiyaci baka ajiye ba baka ba wani ajiya ba amma sallah ma baka da lokacin da zaka yi ta kaga ya za a yi to shi yasa malamai suka ce idan aka samu alfaqiru sabi talaka wanda ya hakuri ya ba Allah aka samu alganiyu shakiru mawadaci wanda Allah ya bashi wadata ya ba Allah to matsayin sa a wajen Allah ba dai bane sai kai hakuri falalati da Allah ke bayar da ita ga wanda ya karama yanzu a cikin sahabbai irin su sayyidina Abubakar da suke da kuɗi su infaki ga addini sannan su tashi su da kansu ba dai dai suke da wanda yayi aikin addini ba da kansu yayi bashi da kuɗin da zai infaki irin su shi yasa zaku ga Allah yana cewa lakinar rasulu والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وإن سوني ما تسامن ببربو كما نشاف لأنك شوى متن دكتي غنيه بذاك غانا حقيقا ننسبك بلي سلن ليسا مكوئي دغنن لونزي تنزى ماتا يتنزى جدا يتنزى موتا يتنزى أبو كان يتنزى غري كواسي يتنزى سوى ليسا مكوئي da da shi za a tare ana zagin wasu na banna shi kuma daga ran da ya samu kuɗi in ya tashi bannansa sai tafi wanda ake zagi da shi da sai ya zama a wajen banna sai ka ganshi shine lamba ta daya saboda ya samu kuɗi saboda a karatun mu na Riyadus Salihin mun yi dogon bayani kan wannan matsalar cewa talauci mai talaka yakan fi mai kuɗi ne idan mai kuɗi yana da alaka da saban Allah shi kuma yana da alaka da da'a ga Allah da aka kakka dauka cewa wai shi kansa talaucin idan baka da da'a ga Allah falala ne ba falala bane a cikin kafirai ba talakawa ne cikin anna ba talakawa ne to wannan talaucin nashi bai hana in bai ba Allah bai ce lahira tun daga kabari sai ya gane kure ne sai ya tubu to kai ba kakka yau da kanka ka dauka cewa mujarradin talaucin ka zai sa in ka tafi lahira ka hayi baka da alaka da Allah bai taba yiwa wannan shine abin da ya fada Khalid bin Ma'dan yake cewa inna Allah yatasaddaqu kullu yawmin bi sadaqatin Allah yana ba da dama ga bayi su sadaka kowane wuni wama tasaddaqa Allah ala ahadin min khalqihi bi shay'in duk abin da Allah ta'ala ya ba da dama ko Allah bai taba ba da dama ba akan wani daga cikin halittunsa da wani abu khairun mafi alheri min an yatasaddaqa alayhi bi dhikrihi irin mutum ne sadaka ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala was sadaqatu bi ghairi al mal naw'ani mutum in zai sadaka ba da dukiya ba nau'i iri biyu ce ahduhuma dai daga ciki shine ma fihi ta'diyatu al ihsan ila al qalbi akwai abin da zaka yi amfanin sa yakan tsallake zuwa ga halitta fa yakunu sadaqatan alayhi sai zama sadaka a gare su wa rubbama kana afdal min as-sadaqati bil mali wani lokaci yakan kasance ya mafi sadaka ta dukiya wa hadha kal amr bil ma'ruf ana ganewa yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau kun ga wannan ba sadaka bane to tunda annabi ya faɗe shi anan ya ce da yin umarni da abu mai kyau da yin abu mara kyau to akwai lokacin da yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau a wannan babin yakan fi ka dauki kuɗi ka ba mutane domin da wani da wani za a yi fada fadan da inda ka yi shiru zai kai ga zuwa a yi kisa sai ka je ka shiga tsakaninsu ka yi umarni da abu mai kyau ka hana abu mara kyau a wannan yanayin da inda baka shiga ba zai iya kaiwa zuwa ga kisa ta wannan lokacin umarni da abu mai kyau a wannan yanayin da hana abu mara kyau ya fi ka dauki kuɗi ka ba mutane dan a wannan lokacin ba shi bane buƙatar su saboda wannan shine abu na farko sai yace wannahi anil munkar fa innahu du'a'un ila ta'ati llahi wannan kira ne zuwa ga da'ar Allah wa kaffun an ma'asihi sannan da kuma karewa alina saba masa wa zalika khairun min an-naf'i bil mali ta ko lokacin da wannan yakan fi amfani sama da ka dauki kuɗi kamar mutane wa kadhalika ta'limul ilmi an-nafi haka nan koyar da mutane ilimi mai amfani an gane akwai lokacin da yakan fi ka dauki kuɗi ka ba mutane wa iqra'ul qur'ani da kuma karantar da mutane qur'ani wa izalatul adha an at-tariq da kuma gusar da cuta akan hanya an zo an ajiye a shi wani da safa zai fita bai sani ba ko da zai dawo wato ila ya warwaro roba roban sa in ba yana zuwa wata ila roba roban ba wuta sai tunkuriya shi to san da ya fita baya shi a unguwar aka zo aka zuba ka tsaya cewa a kwashi yashin ya fuka bari yashin ya dawo ya haushi ya tunkuri yashin bai sani ba a kai shi asibiti ka je ka dauki kuɗi ka bashi ka tsaya a kwashi yashin kar ya zo ya hau ya samu matsala a wannan lokacin ya fuka bari su ya shiga matsala ka je ka dauki kuɗi ka karme to da haka sai yake cewa wasa'i fi jalbin naf'i linnas da kuma kokarin ya zaka janyo ma mutane amfani wa daf'ul adha anhu da kuma tunkuɗe musu abinda zai cutar da su وكذلك الدعاء للمسلمين هكذا الدعاء للمسلمين inda mutumin da ya mutu yana buƙatar ka dauki kudi ka bashi ne ko addu'a yake buƙata shi a lokacin addu'a ta mu muhimmanci a wannan shi ba kudi yake magana ba walistighfar lahu hakanan neman musu gafara wa kharraja ibnu marduhi bi isnadihi didda wannan isnadin yana da ainihin wato matsala to wannan shine abinda hadisi ya kunsa a takaice ta bangaren abin da ya shafi fassarar sa da kuma ma'anar sa abinda hadisi ya kunsa ta bangaren abinda aka samu fa'ida a ciki na daya wannan hadisi aslun fi fada'ilil a'mali wal aqwali asali ne wajen abin da ya shafi falala a bangaren maganganu da ayyuka abu na biyu wannan hadisin yana nuna mana cewa ni'matul mali ni'ima ta dukiya da kuke ganin ta'awunun alal a'malis saliha taimakawa take akan aiki mai kyau wa yashhadu li hadha al hadith abinda ke ba da shaida akan wannan hadisin da annabi ya ce ma amru bil as yati ni'mal malis salih lil abdis salih madan la a samu dukiya ta kirki a hannun mutumin kirki idan aka samu dukiya ta kirki hannun mutumin kirki to zaka ga tana amfani da mutane shi yasa Allah ka ji kan malam lawan Abubakar lokacin da sha ta yi waka ya ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau sai shi kuma ya ce kuɗi a neme su ta hanya mai kyau sannan a kashe su ta hanya mai kyau sannan abu na uku iktisabul ujuri wato samun lada bi bazlil mali fi sabilil khairati hadisi yana nuna mana samun lada ta hanyar ba da dukiya ta hanyar alheri abu na hudu hadisi yana nuna mana fadlul gani shakiri falalar da wato mawadaci ne godiya ga Allah yake da shi alal faqir sabir akan talaka wanda ya hakuri ba Allah dan haka zamu ga cewa Allah ya faɗi cewa wa ista'adana rabbukum la in shakartu wallahi idan ne muku ni'ima kuka gode ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku mai kuɗi da Allah ya bashi kuɗi ya tsayu akan hanya alheri to wannan yana ma Allah godiya ne za ku ga zai ci gaba da samun ƙari a wajen Allah to in aka samu wannan yana da kuɗi ya bi Allah wannan bashi da kuɗi ya yi haƙuri ya bi Allah to yana faɗa muku ku yi haƙuri falala ce a wajen Allah amma matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba sannan abu na biyar hadisin nan yana nuna mana hirsus sahaba kwadayin da sahabbai suke da shi ala ma yuqarribuhum ila Allah akan abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na shida fadlu fuqara'i sahaba wato falalar da talakawan sahabbai suke da shi limunafasati ikhwanihim al-aghniya saboda kun ga rige-rige da suke kokarin sai sun yi na ƴan uwansu masu kuɗi da aka zamu ga cewa a cikin irin wannan ne Allah yana cewa wa fi zalika faliyatana fasil mutanafisu a cikin wannan ne ya kamata in za a yi tsere da rige-rige a dangaye ba wai rige-rige da tsere-tsere wani ya samu matsayi kaza ba ni ban samu ba sai na yi rigima da shi wani ya samu kaza na duniya ni ban samu ba a'a ba haka bane su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka suka dauki duniyar ba dan suna so su ainihin wato zauna lafiya ba ka suka dauki wannan ainihin wato duniyar ba wannan hadisi abin da yake ainihin wato nuna mana kenan sannan abu na gaba wanda shine na bakwai fadlul aghniya istihaba falalad da mawadatan sahabbai suke da shi limusharakatil fuqara'i saboda sun yi musharaka da talakawa fil ibadatul badaniya, duk ibadar da talaka yake ganin yana iya amfani da ƙarfi da jikin sa yi, to su suna yi. Dan haka farduha wa nafluha, idan farilla talaka ke yi su ma suna yi, idan nafila talaka ke yi su ma suna yi. Ma at-tasadduq bi fuduli amwalihi, sannan suna ɗaukar kuɗinsu su bayar wanda shi kuma talakan bai iya yi. Dan haka ina kira zuwa ga masu kuɗi wanda Allah ya ba su wadata, to su yi ƙoƙari su haɗa irin yadda mawadatan sahabbai suka yi. Duk wani abu da talaka yake jin zai yi da jikinsa wajen bauta ma Allah, idan Allah ya baka kuɗi, kar kai kasala ka tashi ka yi. Idan ka tashi ka yi, sannan idan maganar infaƙi ya taso kana iya ɗaukar kuɗi ka bari shi bai iya bayarwa, to babu yadda za a yi matsayinku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ɗaya, ba zai zama ɗaya ba. Sannan abu na ainihin wato takwas da hadisi ke nuna mana, al-munafasatu fil khair wal bir, wato a samu tsere da rige-rige wajen aikin alheri. Da haka za mu ga ayoyin Qur'ani da dama Allah yana ce mana wasari'u, ku yi gaugawa, sabiku, ku yi tsere, ku yi rige-rige. Amma a harkar duniya, a harkar addini, to yanzu bil aksi, abinda ke faruwa sai muka akkata. Wajen addini sai muka koma baya-baya, wajen harkar duniya ne muke mai at-tanafus, tsere da rigirgi. Wannan shi ne abu na tara. Hadisin nan yana nuna mana cewa anna mujarradan niyyatul khair, mutum ya sa tsantsan niyyan alheri a zuciyar shi, war ragba fihi, da kuma kwaɗayi akan aikin alheri, la tablugu manzilatul fi'l wal badal, wal badal, Allah zai baka lada, amma ba zai kai matsayin wanda ya yi ba, wanda ya tashi ya aikin. Ka sa a zuciyarka kana so za ka gina masallaci, idan Allah ya baka dama, wannan kyakkyawan niyyar taka Allah ba zai tozarta ta ba, zai baka lana, amma ba zai zama daidai kuma da wanda ya zo gina masallacin ba. Ka sa a zuciyarka kana so ka gina makaranta, wannan kyakkyawan kudirin naka a zuciya na cewa kana so sai ka gina makaranta, Allah zai baka dama, zai baka lada, amma ba zai zama ɗaya da wanda shi ya riga ya gina makarantar ba. Sannan abu na goma a cikin wannan hadisin, istihbabu tasadduqi, wato mustahabbanci ne yin sadaka, bi fudulil amwali, da raguwar dukiya, wa huwa ma zada anil hajjati, shine abin da ya karu akan bukatar mutum, wa yadullu alaihi, abin da ke nuni akan wannan fadin Allah ta'ala da ya ce, wa yasalunaka ma za yunfiquna, suna tambayar ka me za su ciyar. Allah sai ya ce qulil af, sai ce abin da ya ragu, sai ce kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna. Abu na 11 dake cikin wannan hadisi yana nuna mana cewa anna sadaqata laha ma'anan khassa, sadaqa tana da ma'ana keɓantacciya, wa hiya sadaqatu bil mali, ita ce sadaqa da dukiya, ita ce ma'ana keɓantacciya. Sannan sadaqa tana da ma'ana gamammiya, وهي فعل عموم الطاعات القوليه والفعليه. daka duk wani aikin alheri da kake yi na magana ko na aiki ana ce mata sadaka. wasun yata ta'ata sadaqatan, an kira ta'a aka ce mata sadaka, li'annaha tadullu ala sirki imanil abdi, yadda idan mutum ya dauki kudin sa ya bayar take nuna gaskiyar imanin bawa, haka aikin ka na da'a yake nuna gaskiyar imanin bawa. وهي صدقه منه على نفسه, daka yanzu sadaka ne akan ka ba akan wani ba, amma idan ka dauki kudi ka bayar sadaka ne akan ka, sannan sadaka ne ga wani. wama kana nafquha mutaaddiyan, duk abin da zakai amfanin sa ya zaman to bai tsaya kan ka ba. fa hiya aidan sadaqata ala ghairihi, sadaka ne ga wani. to shi yasa da ku ga musulunci ya fi fifita, idan kai azumi kai kadai ya shafa, bai shafi wani ma, ko ya shafi wani, ya shafi wani ma. to sai abu na 12 a cikin wannan hadisi, takriril mukhatab, tabbatar da wanda ake magana da shi bima ya arifuhu, ga abin da ya sani. hadisi yana nuna mana haka, domin sun riga sun san wannan cewa idan sun yi sadaka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada. sannan abu na 12 ko na 13 da ke cikin wannan hadisin, anna shar'a hadhihi al-abwab min al-khair, wato lallai shar'anta wa'annan babubbuka na alheri sabiun ya gabata ne lishaka wal fuqara saboda kukan da talakawa suka zo suka kawo. Sannan abu na 14 dake cikin wannan hadisi, fadlullahi ala ibadi, falalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ita akan bayinsa, bi taysiri asbabil ujuri, ta yadda Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyin samun lada, wa kasarati ha, sannan Allah ya yawaita hanyoyin samun ladan da yawa. Wannan yasa za ku ga akwai aikin da yake asalinsa na duniya ne, amma idan niyyarka ya zama tana da kyau sai Allah ya canza shi sai ya baka lada. Tunda asali ka sadu da mace wannan ai matsalarka sai buƙatarka ce, amma sai kuka ga a ta saduwa da mace idan mutum ya kame ya dina saduwa da kowace mace sai tashi saboda bin umarnin Allah, to wannan sai sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi lada. Sannan abu na 15, fadlu dhikrillah, falalar zikirin Allah, wa targhibi fil ikthar minhu, da kuma yawaitawa wajen zikirin Allah din. Shi yasa kullun nake maimaita wannan cewa mutanen mu da suke jingina kansu suna cewa ahlus sunna ne su tsoron Allah, su gyara matsalan nan. Idan an yi sallah a masallaci ta dinga tsayawa minti 5 zuwa 7, kowa yana yin azkar kafin ya wafe. Allah subhanahu wata'ala ya yi kira a ayoyi da yawa, za ku biya ta, ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, zai ce ku ambaci Allah ambato mai yawa. Yana daga cikin sifa guda 10 da certificate da ake so, da ni da kai da wancan da waccan, duk wanda ke so ya je gaban Allah, Allah ya karɓe shi lafiya, lokacin ya samu matsala, to dole sai ya shiga cikin wadhakirina Allah kathiran wadhakirati, ya zamanto kana daga cikin masu ambaton Allah da yawa. Maza sannan a samu masu ambaton Allah da yawa mata, to inda kawai mushkilar take su wa'incan Allah ya jarrabe su yin zikiri ba akan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Da haka za ku ga rayuwar wa gabaki ɗaya cike take da zikiri. Masallacin nan da aka shigo akwai zikirin da aka ce kai kafin ka shigo, in za ka fita akwai zikirin da aka ce kai, yayin sanda za ka fito daga gida sai da aka sa maka aka ce ga zikirin da za ka yi. Yanzu in ka koma ba haka kawai za ka yi alkafara ba ko almusulma ka fara gidan, akwai zikirin da aka ce ka yi. In ka gama abin da kake za ka fice, ka zo za ka hau abin hawa, akwai zikirin da aka ce ka yi. Idan ka je ofis ko wajen kasuwa za ka shiga, akwai zikirin da aka ce kai kafin ka shiga. Idan ka gama abin da kake za ka bar wajen kasuwa, akwai zikirin da ake yi na fita kasuwa. To irin wa'annan shiga bayi, in za ka fita shiga akwai zikirin da ake yi, fita in za ka yi akwai zikirin da ake yi, shira kaya in za ka yi akwai zikiri, sawa haka, kwanciya da iyali haka. To irin wa'annan azkar din ne idan mutum yana yi sai kaga Allah yana ba shi kariya ta inda ya tsammani da inda bai tsammani ba. Amma mutane sun koma yanzu ga zukatan mutane ba su da lafiya, mai ma'anan ba su da lafiya, ba dama wani abu na ci gaba ya same ka, wani da ya ji labari to da kai yake kwana da kai yake tashi. Sannan kuma mutane sun karanta azkar dinnan da Annabi ya ce a dinga yi dan mutum ya samu kariya a wajen Allah subhanahu wata'ala, an karanta. Saboda haka mutane su ji tsoron Allah. Hadisi yana nuna mana falalar zikiri, kuma idan za a yi zikirin Allah a yawaita yin zikirin da yawa, sannan a yi zikiri akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wayancan mutanen rigimar da muke da su kenan, ƴan uwanmu ƴan ɗariƙu, cewa duk mutumin da ya zo ya ƙaryata zikiri ya ce bai yarda da shi ba, wannan mutlaƙan kafiri ne, don ya ƙaryata Ƙur'ani. Ayoyi da yawa sun zo a Ƙur'ani, Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi zikiri. To ma dama zikirin nan ibada ne, to dole kuma Annabi ya koyar da mutane cewa ga yadda za a yi zikirin, ba kowa shi zai harba ta mace yadda ya ga dama ma da sunan zikiri. Kuna ganin irin yadda ake taruwa a rausiya, a rangaza, a yi tashiya da sunan zikiri, haka ake. Sannan abu na 16 da ke cikin wannan hadisin, bayanu alfazir zikiri, hadisi ya yi bayanin wasu lafuzza daga ciki wanda ake yin zikiri, kun ga ya ambaci subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, saboda haka wallahu akbar wa zikrullahi bi hadhihi alkalimati minhu ma huwa wajibun ka tasbihi, ambatan Allah da wa'annan kalmomin akwai abin da yake wajibi kaman tasbihi a ruku'u da kuma sujjada da takbiratul ihram lokacin da mutum zai shiga ainihin wato yin sallah. Wa minhu ma huwa tatawwu'un muqayyadun, akwai wanda yake tatawwu'i ne nafila ne yana da kaidi kaman yin tasbihi da tahmidi da takbiri bayan sallah da ake, da aka yin tasbihi a ruku'u da sujjada wannan dole ne ba sai ka ga dama ba, amma yin tasbihi bayan an haka in ka shigo zaka fara sallah wannan kabbaran da zaka yi dole dan da ita ne zaka yi sallah, shike nuna cewa ka fara sallah, to dole ne. Wa minhuma huwa mutlaqun wa huwa ma lam yuqayyid bi waqtin wala adad, to dukkan abin da shari'a ta kawo ta ce ai kaza ba a yi masa iyaka ba, to zaka yi sai yin kayan kan abin da kuma ta yi masa iyaka ta ce adadi kaza za a yi, to karka kara. Yanzu bayan an gama sallah annabi ya karantar da tasbihi 33 za a yi, takbiri 33, tahmidi 33, da an samu wani ce ai shi yana da lokaci 100 zai dinga yi, to ya zama dan kwaya a addini ya yi overdose ba kuma wanda ya sashi. Shi yasa za ku ga Shehu Usman ya kawo tarihin wani mutum a cikin wasiqatul ikhwan, shi wannan mutumin duk idan ya zo yin tasbihi ba 33 ake ba sai 100, tahmidi 100, takbiri 100, wata rana kawai sai ya kwanta ya mabarkin an tashi alkiyama, an zo biyan waɗanda suka yi zikiri yace sai ya ga ana ta biyan mutane shi ba a ce mai komai ba, sai ya je ya samu mala'ikun da suke rabu yace ai waɗannan mutanen 33 suka yi gashi nan ana biyan kuwa, shi kuma 100 yayi ai shi ne min ba za a wula a fara biya kafin a biya raguwa, to shi ne mala'iku suka ce masa to ai kai wannan tasbihin da kake yi 100 yadda kai shi wanda ya zo da shari'ar ba haka yace ai ba, ka tsara yace to lokacin ne ina barci sai na farka a firgici, yace to tun daga lokacin sai na dawo kan abinda shi ma'abucin shari'a yace a ɗaya, to da haka yanzu duk ƙarfinka da lokacinka sallar magariba raka'a 3 Allah ke buƙatar ayi, da ka zo kai 4 to Allah bai so saboda ɗayan da ka ƙara, sallar isha 4 yace ayi, kakka zo ka ce a'a ai kai kana da ƙarfi sallah kaga mai ƙarfi wani abu ne, ai ba wani abu bane ayi, to da haka jama'a yaya za a yi ko kuɗi ne, ka san mutane akwai su da misalin banza a ce jama'a yanzu ko kuɗi ne tsakani da Allah, wanda ya baka naira miliyan 1 da wanda ya baka naira miliyan 4 ɗaya suka siya ce a'a ba ɗaya bane, to ta yaya za a yi a ce sallah raka'a 4 ce daidai da raka'a 8, sai wani ya kawo shawara ce kawai shi yana ganin ya kamata idan an zo a dinga ƙara 4 ta zama 8 dan yana ganin idan an ƙara 8 ladan zai fi yawa, billahi lazi da an ƙara ɗaya abinda aka yi na ibada Allah bai so, ko a zo sallar asuba wani ya ce to ai shi yana gani jama'a tsakani da Allah yanzu fa aka taso daga barci in ma gajiya ne ai ba wanda ya gaji kowa ya huta, to shi yana ganin ya kamata sallar asuba ne a dinga yin raka'a 10 da kun ƙara ba ruwan Allah bai so, biyin nan ya ce ai kuma biyin yake buƙata, to duk inda shari'a ta iyakance ta ce ga iya abin da take so shikenan iya wannan take so, amma in ta ce a yi abu ta bar shi kofa a buɗe to shi kuma wani ba shi da dama ya zai ce ma mutane iya kaza za su yi, sai bar mutane gwargwadon lokacin da suke da shi gwargwadon yadda suka ga za su iya yi na adadi sai su ta yin kayansu, wannan shi ne. Sannan hadisi yana nuna mana abu na 17 فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فللن ين امرني ده ابو مي كيو ده هني ده ابو مره كيو wanda wannan yana yin watsi da shi cikin society mu yana daga cikin abubuwan da suka kawo mana matsaltsalo hatta a rayuwar mu ta yau da kullum, lokacin da ya zamanto kai tun da dan kai ke tasowa dan wancin ya taso ba ku yi masa tarbiya ba, idan sun ga ana abu mara kyau su yi magana, idan sun ga abu mai kyau wanda ya kamata a yi mutane sun kuce su yi to shikenan kuma wallahi in kana zauna a gari kaga bannana faruwa ba wanda ke iya fitowa yayin magana a cikin mutanen garin to wannan alama ne cewa garin Allah ya tsine masa albarka ga baki daya kuma in kana ciki kakka aminta a kodoshe bala'i ne ya faruwa a garin to hadisi yana nuna mana falalan umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau da haka mutum yana so jiya na faɗi sharadi guda biyar a cikin karatun da muka wanda na aika ma gidan rediyon BBC sako kan wata matsala ta faru na faɗi sharadi guda biyar da malamai suka faɗa wajen umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau abu na 18 da ke cikin wannan hadisi anna kullum minha ibadatun mustaqilla kowanne daga cikinsa yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau ibada ce mai zaman kanta ba idan kaga ana abu mara kyau ka hana ibada ce mai zaman kanta idan kaga wani abu da ya kamata mutane su yi mai kyau sun ki kai umarni ka ce su yi ibada ce mai zaman kanta dan haka zamu ga cewa a suratul tauba da Allah subhanahu wataala ya tashi bayan da ya faɗi cewa ya siya aljanna da mu'minai abu biyu ya siya rayukansu da dukiyarsu fada wacce nakin zai biya su da aljanna sai ya zo ya faɗa maka sifarsu ya ce inna Allah ishtara min almu'minina Allah ya siya daga mu'minai sai ya ce anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata rayukanmu da dukiyarmu fada wacce nakin shine zai biya da aljanna sai ya ce yuqatiluna fi sabilillahi zamin yaki dan addinin Allah ya daga fa yaqtuluna wa yuqtaluna da haka wajen ba addinin Allah kariya zaka iya kashewa za iya kashe ka sai yace wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawari ne na gaskiya da Allah ya a cikin at-taura da injila da alqur'ani sai yace wa man awfa bi ahdihi min Allah waye yafi Allah cika alƙawari babu sai yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi farin ciki ku yi bishara da wannan cinikin da kuka yi da Allah wadalika huwa alfawzul azim wannan shine rabo babba mai girma to sai ya faɗi sifa guda 10 sai ya ce atta'ibuna sune masu tuba atta'ibuna alhamiduna atta'ibuna alabiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna sai ya ce al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin sai sa malamai suka ce umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau kowannen ibada ce mai zaman kanta da haka Allah ya faɗi sifa guda 10 anan daga ciki akwai al'amiruna bil ma'ruf masu umarni da abu mai kyau sannan wannahuna 'anil munkari masu hana abin da yake mara kyau abu na 19 da ke cikin wannan hadisin da ke nuna mana shine akwai at-targhibu kwadaitarwa fi ihsanil muslim nafsihi wajen musulmi ya tsare kansa wa zawjihi ya kuma tsare matarsa wa anna zalika sababun lil ajr idan mutum yana da mace ya aure to ya zamanto bai da alaka da kowace mace sai matarsa to wannan ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa ya tattaro lada a wajen Allah subhanahu wataala akasin haka idan kana da mace kana da alaka da wasu matan to wannan sababi ne daga cikin sababin da ke sa mutum kuma ya tattaro zunubi mai tarin tirin yawa sannan abu na ainihin wato 20 da wannan hadisi yake nuna mana anna min ta'ati daga cikin da'a ma yakunu muwafiqan lit-tab'i lakin la yakunu ta'atan illa bin niyya akwai abin da zai dace da ɗabi'ar ka ta dan adam amma ba yadda za a iya dace a matsayin da'a ne ga Allah sai idan an samu niyya da haka na sha faɗa ko a nan wajen na ce aiki iri biyu zai iya faruwa iri ɗaya wane ya yi wane amma idan niyyar ta bambanta sai mai sai hukuncin ya bambanta ka taso daga cikin gari ka haiwo mashin ka taho nan amma abin da ya kawo ka shine karatu ka zo yi wani ma ya ɗan haiwo mashin ya taho nan amma abin da ya ce wai watakila taɗi ya taho wai kaga ya hayo mashin ya to wannan ma ya hayo mashin ya to amma yanzu saboda abin da ya kawo wannan ba shi ya kawo wannan ba babu yadda za a yi matsayinsu ya zama ɗaya a wajen Allah da haka wannan yanzu hawa mashin ɗin da ya tafi guri kaza idan neman karatun nan da ya tafi dole ne sai ya ji kuma ba zai yi ba dole sai ya hawo mashin din nan to akwai makaida na cewa abinda wajibi ba zai yi ba sai da shi shi ma wajibi ne yanzu yana da lada a wajen Allah saboda niyyarsa ta neman wa ta neman karatu sannan abu na 21 ko da 2 da ke cikin wannan hadisi yana nuna mana husnul ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar karantawa da annabi ya iya bi idahi ma ashkala bil qiyasi abinda ya rikice maka ka kasa ganewa sai annabi ya zo ya maka qiyasi sai ainihin wato ka gane wannan abin ya fito maka fili shi yasa kuka lura a wannan gabar lokacin da yake cewa wa fi bud'i ahadikum sadaqa a cikin saduwar da ɗayan ku zai da iyalin shi akwai sadaka qalu sai sabai suka ce ya rasulullahi aya ati ahaduna sha'awatahu wa yakuna lahu fiha ajrun yanzu ɗayan mu zai iya zuwa ya je sadu da matar shi kuma yana da lada a wajen Allah saboda su abin ya rikitar da su saboda abin da suke dauka kawai mutun ya je sadu da matar sa abu ne na al'ada to shine annabi yace musu qala ara'aytum law wada ahafiha nan akana alayhi fiha wujrun in mutun ya je ya dauki al'aurar sa yasa a cikin haram yana da laifi suka ce yace to haka abin yake aka sun wancan in ka je kai zina kana da laifi to in kai aure ka sadu da matar ka kuma kana da lada a wajen Allah shine kiyasin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu saboda kyakkyawar karantarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin wato iya ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato hararu da haka za mu yi kokari mu tsaya a nan wanda hadisi na gaba da za mu zo mu karanta zai magana akan cewa kowace gaba ta mutane ita ma tana da ainihin wato aiki na lada da haka insha Allah mutane su mana haƙuri da wani lokaci kun san yanayin nisa ga kuma yanayi na damuna da makamantinsa amma dai ka'idar mu insha Allah yadda muka sa cewa in ba ruwa ba ne ya zo kafin lokacin karatu da izinin Allah za mu yi karatu da izinin Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته